sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumer da sauran abokan aiki kuka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 31 ga watan Oktoban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa 31 ga watan Oktoba na kowace shekara ranar da ake gudanar da bikin yin ajiya ko kuma tanadin kuɗi ne a bankuna. An dai fara gudanar da bikin ranar tanadi ne a ƙasar Italiya a shekarar 1924. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya zai kuma gabatar, da kuma muhimman kanun labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Sarfila Hashim Gumer ta halin da duniya take ciki.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon rugujewar wata gadar wani kogi a jihar Gujarat da ke yammacin India, lamarin da ya sa ruwa ya mamaye wuraren ɗaruruwan mutane a cewar jami'ai. A lokacin rugujewar gadar, hukumomin kasar sun ce sama da mutane 150 ne ke kan gadar da ke garin Morbi. Hotunan talabijin sun nuna mutane da dama na makalakan igiyoyi da wasu ɓangarorin rugujajjiyar gadar, yayin da ƙungiyoyin agaji ke ƙoƙarin ceto su. Wasu sun hawo kareyyar gadar daga cikin ruwan don ƙoƙarin zuwa gaɓar kogin, yayin da wasu kuma suka yi iyo suka tsira. Ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 60, a cewar ɗan majalisar dokoki Mohan Kundariya. Akalla mutane 30 kuma sun jikkata, in ji wasu jami'ai. Dubin dubatar 'yan ƙasar jamhuriyar Czech ne suka taru a babban birnin ƙasar jiya Lahadi domin nuna goyon bayansu ga yukirin da kuma goyon bayansu ga tafarkin dimokuraɗiyya. Gangamin da ya gudana ne a matsayin martani ga jerin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka gudanar har sau uku a baya-bayan nan, inda wasu masu zanga-zanga suka buƙaci gwamnatin haɗin gwiwa da ke goyon bayan ƙasashen yamma ta Fara Minista Pet Fiala da ta yi murabus saboda goyon bayanta ga Ukraine. Jerin gangamin na farko sun nuna rashin amincewarsu da hawa farashin makamashi da kuma nuna adawa da kasancewa ƙasar cikin ƙungiyar tarayyar Turai da NATO. Waɗanda suka shirya zanga-zangar farko an san su da yaɗa farfagandar goyon bayan Rasha da adawa da rigakafin cutar coronavirus. Mutanen da suka fito jiya Lahadi a birnin Prague sun ɗaga tutocin CES da Ukraine da kuma ƙungiyar EU, yayin da suke nuna rubutun da ke cewa jamhuriyar CES ba ta da tsoro, da kuma wani saƙo da ke cewa za mu iya da shi. Masu kaɗa ƙuri'a a Brazil sun fita rumfunan zaɓe jiya Lahadi domin fafatawa a zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa. Tsakanin shugaban ƙasa na yanzu Jair Bolsonaro mai ra'ayin riƙau da tsohon shugaban ƙasar Luis Lula da Silva mai sassaucin ra'ayi. Zaɓen farko mai wakilai 11 a farkon wannan watan ya yi bazata, ba kamar yadda aka tsammata ba, inda Silva ya lashe da kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un. Bolsonaro kuwa ya samu kashi 43 cikin 100.
Nan ba da jimawa ba, Sarfili zai kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, 31 ga watan Oktoba ta kowace shekara ranar da ake gudanar da bikin yin ajiya ko kuma tanadin kuɗi ne a bankuna. An dai fara gudanar da bikin ranar tanadi ne a ƙasar Italiya a shekarar 1924. Wannan shekara a jihar Bauchi da ke Najeriya, zonal controller na hukumar inshorar tanadi, Alhaji Ajiya Bazarma, ya gudanar da taron faɗakarwa ne wa ɗaliban makarantar secondary da nuna da nufin koya musu ɗabiyar yin ajiyar kuɗaɗe tun suna ƙanana. Daga Bauchi ga wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad da rahoton.
A jihar Bauchi, zonal controller na hukumar inshorar tanadi Alhaji Ajiya Bazarma ya gudanar da taron faɗakarwa ne wa ɗaliban makarantar sakandare da nufin cusa musu ɗabiyar yin ajiyar kuɗaɗe tun suna yara ƙanana.
Wannan taron faɗakarwa ba Najeriya kaɗai ba ne, duk duniya ne yake. Rana ne da aka aje saboda a riƙa faɗakar mutane, musamman yara, akan yadda za su yi adana su tashi da turanci ana cewa Kat Zamyong, an fara shi ne daga Italy, Milan, wani professor tun 1924 a kawara wannan rubutun har yau.
A kuna da wani tsari ne da wanda wuce so yara nan su taso da shi tun suna kanana?
Idan abu ya zama hali halinka, aka ce maka to wannan abu kaza ne, kamar an fadakar da kai ne, kamar an tada kai daga bacci ne, da baka san abun ba, sai za ka ce to ga abin da ya kamata ka yi. Idan ka samu kuɗi, misali yaro ya samu 1,000, aka yi je ya kashe shi, ya ɗauki kamar 700 ya kashe, ya ɗauki 200 ya ajiye, 100 ya yi ko kyauta da shi ko wani abu. To in kai lissafi in yana ajiye 200 ya tashi da wannan duk kuɗi da ya samu tunanin shi, zai fara cewa to a cikin kuɗin nan fa akwai na kashewa, akwai kuma na adana. Adana nan saboda gaba ne, zai iya zuwa ya same shi, ya yi amfani da shi, kuma ta hanyar zai taimaka wa rayuwar shi. Tun da ne yanzu ka ga wa'annan makarantu ɗan secondary school ne, to idan yanzu yaro ya fara ajiya tun daga secondary school, lokacin da ya gama university kaga ai ya zama duk abin da ya samu kuma zai iya sarrafa shi, kuma wani irin kuɗi ne, tunanin kenan.
Har ila yau na tuntuɓi ɗaliban don neman sanin fahimtarsu game da taron faɗakar da su muhimmancin tanadin kuɗaɗe a bankuna.
Sunana Kamal Idris, Government Comprehensive Bakari Dukudai Secondary School. Gaskiya na ƙara su so abin da ya sa na faɗa ka, to duk inda muka samu kuɗinmu mu kai shi bankin, ma zai so duk wanda ya taso mana ana kaiwa banki ana ajiyewa, duk wanda ya taso dai da ya tsira wa na amfani da shi.
Sunana Saliu Muhammad Sagir, a makaranta Government Comprehensive Secondary School Bakari Dukudai. I'm in SS2. Gaskiya abin da aka yi har ga Allah, kuma hakan shi ne dai ba mu dama mu san amfanin ajiye kuɗi, da kuma in wani bukatun ka san taso yanda zaka je ka dauka kai amfani da shi. To gaskiya muna matakar farin ciki da murna.
Eh, to da farko dai sunana Ahmad Abubakar daga class SS3, assistant head boy na Government Comprehensive Secondary School Bakari. Gaskiya mun amfana da yawa, sabila da sun gwada mana yanda zaka kake budget na rayuwa, ba ka samu kuɗi kawai ko da shi kana samu ka je ka kashe ba. Ya kamata idan ka samu sai ka ci ka dan sai ka ajiye saura, ba wai kana samu ka je kawai fiji ka je ka je ka kashe ka je ka ci kwalan ka ci awara ka ci waye waye waye. Ya kamata in ka samu kamar 200 sai ka ci haka 100 ka a ciki, ko kuma ka ci 50 sai ka je ka ajiye saura.
Adamu Zamburga shine shugaban makarantar sakandaren Bakari Dukku a Bauchi. Ya ce yaran sun fahimci fa'idar yin ajiyar kuɗi a banki.
Bisa fahimtar mu a matsayinmu na malaman makaranta, sakon ya isa yadda ya kamata. Yaran sun fahimta, kuma mu da muke gurin kaman waɗanda suke sa ido mun ga lallai taron wannan ɗan zama da aka yi ya yi fa'ida, kuma ya yi nasara sosai.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfilu da labaran duniya kashi na biyu.
Jiya Lahadi, kungiyar tarayyar Afirka ta ce ta damu matuƙa game da taɓarɓarewar tsaro a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, inda 'yan tawaye suka sake samun nasarori. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, shugaban kungiyar AU Macky Sall da shugaban hukumar Musa Faki Muhammad sun ce suna nuna matuƙar damuwarsu kan gazawar tsaro, inda suka buƙaci a kwantar da hankula a kuma shiga tattaunawa. Sanarwa ta ce sun yi kira ga dukkan ɓangarorin da samar da tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa, da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa, da kare lafiyar fararen hula da kuma tsaron lafiyar jama'a. 'Yan tawayen M23 sun ƙwace wasu yankuna a cikin ƙasar ta Congo mai arzikin ma'adanai a ranar Asabar, lamarin da ya sa tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙarawa dakarunta zama cikin shiri tare da ƙarfafa goyon bayan sojojinsu. Ɗaliban ƙasar Iran sun gudanar da zanga-zanga a jami'o'i da dama jiya Lahadi, a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga sakamakon mutuwar wata budurwa a hannun 'yan sanda. An samu wasu rahotannin arangama tsakanin wasu masu zanga-zanga da jami'an tsaro. Sashen fashin na muryar Amurka ya bayar da rahoton cewa a jami'ar Azad ta Musulunci ta birnin Tehran, wasu fararen hula ɗauke da bindigu da sanduna sun kai hari kan wani babban taron ɗalibai. An yi zanga-zanga a Iran bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22. An tsare matar ɗaya ƙabilar Kurdawa a Tehran babban birnin ƙasar a ranar 13 ga watan Satumba, bisa zarginta da sanya gyalanta ko hijabi ba daidai ba. Taras ne yayin da ake tsare da ita bayan kwanaki uku, inda ƴan sanda suka bayar da rahoton cewa ta mutu saboda ciwon zuciya. Danginta sun ce ba ta da tarihin ciwon zuciya.
Kai da Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-duminsu. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duba wanda ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har yanzu zauren na tare da matasa na karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa kan yadda dokar hana yawo ke shafar rayuwarsu ta yau da kullum. Kamar yadda muka bayyana a shirye-shiryenmu da suka gabata, gwamnatin karamar hukumar karkashin Thomas James ta ce dokar har sai yanda hali ya yi ne, don dakile yadda ‘yan ta’adda waɗanda akasarinsu matasa ne kan yi saɗab su shigo yankin. A shirin ƙarshe na wannan tattaunawar, matasan sun ba da shawarin hanyoyin da za a samu gyara da kuma daidaita lamura. Muna tare da matasa da zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Nusa Kumurya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak.
Ina ganin in ban manta ba lokacin da suka fito da tsarin keken ma baya wuce 100 da mu.
Suka dage wasu akan ya zama suna bin daidai hanyar suka su ga hanyar moto. Stay on your lane. Wannan gano
to kaga wannan abubuwa ne wanda yake da kyau. Kuma da ina ganin kusan 100 da mu sun ma aka ce za su yi wannan aiki. To amma yanzu an ƙara su zuwa sun yi yawa. To kaga kuma dukkan kekuran da ake amfani da su ake ta'addancin nan ina da tabbacin cewa ba na masu neman arziki bane suke ake wannan. Su waɗannan suke wannan abubuwan su suke da irin waɗannan abubuwan. Ba sa fita kuma ba za su irin waɗannan abubuwan ba. So ya kamata dukkan wanda zai hau keke ko mashin idan ga tsaya idan ga duba irin waɗannan abubuwan tunda a gaban yake. Idan kaga babu shi ma kar ka hauka daukawa kanka wahala. Su kuma masu irin waɗannan abubuwa ya kamata su ba wa gwamnati haɗin kai domin tabbatar da irin waɗannan abubuwa da ake
fama. Shamsuddin, ka ji tattaunawar an kawo abubuwa da yawa. Shawarwari da za a ɗauka da yadda su masu mashina da 'yan keke na fef ake fama wasu mutanen kirki ne a cikin su kuma na haɗa kai da su aikata abin da ba daidai ba. Me ke kuma za ka ce?
Abin da ni zan ƙara a nan wurin wato wannan karu local government din ta zamo kaman hanjin jimina ne. Wai akwai na ci akwai na zubarwa. To ba karu ba kafin karu ai an yi waɗansu garuruka irinta. Kaman a Lagos za ka gani irin idan ka je Afafa da sauran idan ka je Kataraba akwai irin wa'annan local government din da za ka ga irinta ne. Ana irin cunkoso na al'umma hakan nan. Dole ne idan ka samu irin wannan alƙaryan za ka samu mutane da yawa mafi yawansu wanda suka zo su wannan wurin sun zo su ne neman to a ƙasar nan an ɗauki sata ma kaman sana'a ce shi ma ɓarawo sai ya haɗa kayan shi ya ce to bari ya taho wannan kasuwar don shi ma in wancan ya samu shi ma ya samu rabansa to maganan ɗan iska a kasuwar Maraba ni a gani na ba za a ce ba a san su ba a ga suna a bakin hanya a zube wanda duk wanda zai sha kwaya ya fito wannan bakin hanya in ya samu sana'a in ya samu aiki conductor zai yi in ya samu kama mashina zai yi in ya samu sata zai yi shi ya fito ne bakin hanya shi abin da ya samu zai kuma an san da su an bar su ne suna wannan ya zama komai da ruwanka to abin da ya kamata al'umma su yi dauki matakin gyara a nan gurin shine mutum da ya kamata ya gane wannan rayuwar dukanta zamu mun zo ne mu koma to kuma wannan rayuwar muna yin ta ne saboda kowa guziri yake yi ma kansa to ya kamata mutum ya san wani irin guziri yake yi ma kansa
yawa Abubakar Abdulrazak naga kai irin mutanen nan ne masu lumana sosai Oke fiye san kowa ke ba ka zo a zaurin nan kusan kowa yana shigowa yi bayani amma kai in ba an ma tambaya ba watakila ba ka na san ku watakila kana lura da wani abu ne da kake son faɗa.
To gaskiya akan abinda dan ƙara wato akan abinda yan uwa suka ga gaba ɗaya shine wato hanyar da ya kamata matasa a ɗauka wajen kawo ƙarshen wannan ta'addanci da yake faruwa satan waya satan mashin kwacen kuɗi duka shine sai fa an hada kai kai kowa ya dau mataki da niyan cewa gyaran yake so a yi wani misali ka dauka kaman misalin Hat Plaza akwai wanda in daka tinkare shi ka ce na zo wannan wayan satan ta ne nawa da ka siya dai cika kuɗi ya siya ya mafi akwai wanda sun mafi san ma irin ta to gaskiya tsakani da Allah abinda nake
gani sunan plaza din
Hat Plaza wanda take a Maraba wanda ake harakan waya a kasuwan waya to ko baka kai ga can ba ma anan under bridge din nan akwai wanda in ka same shi ko a gaban shi ka kwaci wayan ka ce mai ya siya dai siya akwai wanda masu normal masu mafi san irin ta saboda tafi arha
akwai barayin tsayar kai na zaune
kai yawa to kaga gaskiya da irin wannan halin kawo karshen wannan abun da yi wahala amma idan ya kasance shi mai saye da sayarwa mun hada kai dukanmu ba da mu sai na sata ba in muka san wannan ma barawo ne da mu ya damka shi ga hukuma ko kuma ba da ma mu hada harƙalla da shi ba kwata kwata ina ganin wannan zai taimaka wajen kawo raguwar irin wannan sace-sacen da sauransu kamar kuma satan mashina da yake faruwa wannan kan tsakani da Allah ya kamata ya zama na hukuma ne ta ƙara sa ido sosai da sosai yadda ya kamata tun da yawanci satan mashina nan ba shi an je wani jeji ne ake yi ba inda za ka ga an kashe mutum bana mantawa a nan kasan fulalanmu da ke nan Maraba daidai police station junction a wajen wani yana kwance da daddare akan mashin din shi aka zo aka kashe shi aka dau mashin din aka tafi to kaga irin wannan ya kamata da a ce a daidai wannan lokacin akwai jami'an tsaro da ke kewaye da wannan area tunda kusa da police station ne ma to irin wannan kuma ina ganin cewa gaskiya jami'an tsaro ne ya kamata su kara ba da himma wajen ganin kawo karshen irin wannan matsaloli
yawa kai ma karmu na su dauki wani abu da ya dan soye fita daga tunanina na yadda shara take addabar wannan anguwa ta bakin titi inda take mutane suke ciki hanyoyin ruwa wanda akwai randa na bi nima ina tafiya mota na dauka wallahi ba zan kawo lafiya ba ko injin motar ma watakila ruwa zai je shiga dan titunan gaba ɗaya sai su zama kamar wasu magudanan ruwa ne manya-manya kai ta tafiya kan dawo kan wannan titin akwai matakan da wani yake jawowa matsalolin nan ne in mutum bai sani ba in ya zo anguwar ana ruwan sama zai iya fafi rikita sosai
to abin da ya fi janyo irin wannan ambaliyan kan titi zan iya cewa shara da ake tarawa ta yi yawa ya kamata hukumomi waɗanda abin ya shafa don Allah muna kira gare su su ba da ƙaimi in ma wani guri idan wannan gurin ya yi kaɗan wanda ake zuba sharan nan don Allah a nemi wani gurin da ya kamata a dinga zuba wannan sharan saboda me kai da son samu ne ma a ce wannan gurin an ɗauke shi daga wannan gunda yake an maida shi wani guri saboda gurin ya yi kan hanya da yawa yana cutar da al'umma
na ga watakila abin ya shafi yankin Maraba ne ko
yanzu nan ma muna tahowa kusan na iya cewa abin da ya dan dakatar da mu da karasuwa nan gurin kenan mu mun dauka yanzu dai yamma ta yi mun san hannun shigowa garin nan hanya abu da take to sai muka ga wani gosulo har gadan Maraba to ashe muna tattahowa a hankali a to ashe motar take kwaye sharan ne ita dayar ta lalace ta kashe hanyar dole sai mota hannu ɗaya ne zai iya shiga to kaga wannan abun kusan a iya cewa wannan guri daman bai dace a ce wurin da ake tara shara a gurin ba ya kamata a ce wani ta samu wani guri na musamman wanda ya kamata a dinga tara shara sannan kuma mu kanmu ma muna da wani laifi gaskiya mu da muke zaune a gurin nan sai ka ga mutane da yawa wasu ba za su tashi zubar da shara ba sai sun ga hadari ya ɗauɗo ana ruwa sai su ɗago sharar su dinga zubawa a cikin haga wannan abubuwa ne wanda yake cunkushe hanyar tafi da ruwan yake kawo ambaliyar ruwa ina ganin kai ma ka ga bidiyon da yadda wani mai babur ruwa ya wuce da shi har ya rasa ransa ma
matasa da wannan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar godiya ga matasan ƙaramar hukumar Karuwa a jihar Nasarawa da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da wata zantawar Ni Nasiru Adamaili Kaya ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum.
Akai da Nasiru Adamaili Kaya yanzu kuma Babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanun jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka dai sojojin Najeriya sun kashe wasu ƴan ta'adda guda takwas yayin da kuma suka kama wasu guda takwas a lokacin da ƴan ta'addan suka nemi kai hari a wani barkin sojoji da ke wawa a garin Nubusa da ke karamar hukumar Bargo a jihar Niger a daren Asabar din da ya gabata sanarwar da ta fito daga rundunar sojojin Najeriya na cewa an yi amfani da sojojin man kasar da kuma na kasa domin daki da harin da ƴan ta'adda suka so kaiwa barikin sojojin a wannan bariki ne dai ake kyautata zaton cewa ana rike da wasu ƴan kungiyar Boko Haram da dama sai kuma jaridar da banci daya daga cikin manyan labaran da cewa ministan man fetur karamin ministan man fetur na Najeriya Timothy Silva ya bayyana cewa kasar na hasarar gaggan danyen man fetur 700 a duk rana ministan ya bayyana hakan ne a lokacin bikin yayi dalibai musamman makarantar koyon darussan man fetur da kasar da ke jihar Delta ya bayyana cewa masu satan danyen man fetur ne ke haddasa wannan hasara da Najeriya ke yi na dubban gangunan man fetur da yawansu ya kai 700 a duk rana. Sai dai ya ce yanzu haka gwamnati na iya iyawanta daga nan an kawo karshen wannan matsala. Sai kuma jaridar Bangar, daya daga cikin manyan labaran jaridar Bangar na cewa yanzu haka ministan kudin Najeriya Hajiya Shamsuna Ahmed ta bayyana cewa ba ta da masaniya dangane da yunkurin da gwamnatin babban bankin Najeriya ke yi na sauya fasalin kudaden Najeriya. Ministan kudin Najeriya ta bayyana hakan ne dai a lokacin da take amsa tambayoyin yan majalisar dattijan Najeriya akan wannan shiri na sauya kudin Najeriya da gwamnatin babban bankin kasar Godwin Emefiele ya ba da sanarwa za a yi tun daga ranar 15 ga watan Disamba zuwa 31 ga watan Janairu. Ita kuwa jaridar Premium Times ta ruwaito hukumar ba da lamani ta duniya IMF na gargadi ga gwamnatin Najeriya game da shirinta na sauya fasalin kudaden kasar. Jaridar Premium Times ta ruwaito wani wakilin hukumar ba da lamani ta duniya IMF da ke Najeriya Mr. Ari Aisin na cewa akwai hatsari game da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ke dauka domin kuwa hakan zai kara karya darajar kudin kasar ne. Ita kuwa jaridar Tribune ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ya goyi bayan matakin da gwamnatin babban bankin Najeriya ke dauka na sauya kudaden Najeriya. Wata sarwa da mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya fitar na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da wannan mataki da gwamnatin babban bankin kasar ya dauka. Labaran da ke watsi da kalaman ministan kudin kasar Hajiya Zainab Ahmed na cewa ba ta da masaniya game da matakin. Karshen sharhin jaridan kenan. A huta lafiya.
An gaishe ka Babangida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai a takaice.
Akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon rugujewar wata gadar wani kogi a jihar Gujarat da ke yammacin India. Lamarin da ya sa ruwa ya mamaye wuraren ɗaruruwan mutane a cewar jami'ai. A lokacin rugujewar gadar, hukumomin kasar sun ce sama da mutane 150 ne ke kan gadar da ke garin Morbi. Hotunan talabijin sun nuna mutane da dama na makalakan igiyoyi da wasu ɓangarorin rugujejjiyar gadar yayin da ƙungiyoyin agaji ke ƙoƙarin ceto su. Dubin dubatar 'yan ƙasar jamhuriyar Czech ne suka taru a babban birnin ƙasar jiya Lahadi domin nuna goyon bayansu ga Ukraine da kuma goyon bayansu ga tafarkin dimokuraɗiyya. Gangamin da ya gudana ne a matsayin martani ga jerin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka gudanar har sau uku a baya-bayan nan, inda wasu masu zanga-zangar suka buƙaci gwamnatin haɗin gwiwa da ke goyon bayan ƙasashen yamma ta fara minista Pet Fiala da Tim Rabus saboda goyon bayanta ga Ukraine. Masu kaɗa ƙuri'a a Brazil sun fita rumfunan zaɓe jiya Lahadi domin fafatawa a zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa. Tsakanin shugaban ƙasa na yanzu Jair Bolsonaro mai ra'ayin riƙau da tsohon shugaban ƙasa Luis Lula da Silva mai sassaucin ra'ayi. Zaɓen farko mai wakilai 11 a farkon wannan watan ya yi bazata ba kamar yadda aka tsammata ba, inda Silva ya lashe da kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un. Bolsonaro kuwa ya samu kashi 43 cikin 100. An fara hasashen cewa Bolsonaro na iya ƙin amincewar sakamakon zaben na ranar Lahadi idan bai yi nasara ba. Yana mai cewa na'urorin zaɓe na ƙasar na da matsaloli, ikirarin da ba a tabbatar da shi ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, za ku jiwo sabokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashi Gugal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya ba da umarni, da injiniyanmu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam.